والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد منا غوديا ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mana safiya ta asabar yau muna 18 ga watan Rabiul Awwal hijira na da shekara 1446 a kidayin miladiya yau muna 21 ga watan 9 shekara ta 2024 mun dawo wannan majalisi da muke karatun littafin al-aqidatul wasatiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdussalam ibn Taymiyyah. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa kasancewa an dan kwana biyu ba a gabatar da karatun ba. Bari mu dan yi bitan wani littafi a gurguje wanda zai zama kaman ƙarin shimfiɗa don ci gaba da karatun wancan littafi insha Allah ta'ala. Wannan littafi na Malam Muhammad Salih Al-Munajjid, sunan shi Muharramatun Istihana Biha An-Nas, waɗansu abubuwa na haramun wanda mutane suka yi sakaci da shi. Addinin musulunci shari'a ce, shari'an nan daga Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da dokoki da hukunce-hukunci. Waɗansu al’amuran Allah ganin damansa ya halasta su, waɗansu al’amuran kuma Allah cikin ikonsa da hikimansa da iliminsa ya haramta su. Sai dai godiya ta tabbata ga Allah, abubuwan da Allah ya haramta mana ƙididdigaggu ne, amma abubuwan da suka halasta ba za su ƙididdigu ba. Wannan al'amari ne wanda yake ya kamata mai godiya ga Allah a kai. Abubuwan da suke haram to kana iya ƙididdige su, haramun kwata-kwata ba za su wuce guda kaza ba, amma halal ba sa ƙididdiguwa. Wannan kuma a duka babubbuka na addini za ka samu haram taƙaitacciya ce, amma halas tana da yawa. To wannan abin godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cikin hikimarsa ya farlanta mana waɗansu abubuwa kuma baya halasta da ɗai mu tozata su, ya kuma sanya mana iyakoka a kan waɗansu al’amura su ma da ɗai baya halasta mu ƙetare su. Ya haramta mana waɗansu abubuwa baya halasta mu haihaye su mu aiwatar da su. A cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk abin da Allah ya halasta a cikin littafinsa shi ne halal, duk abin da Allah ya haramta shi ne haram. Duk abin da Allah ya yi shuru a kai bai ce halas ba ko haram. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan sauki ne daga Allah, ku karɓi saukin da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku, domin Allah baya mantuwa. Har manzon Allah ya karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana rabbuka nasiya, ubangijinka Allah ba mai mantuwa ba ne. Da haka duk abin da kaga Allah ya yi shiru a kai to rangwame ne, sassauci ne daga gare shi. Amma haram ƙarar take, halal shi ma ƙarrai ki. To a cikin nan ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi waɗansu al’amura cikin hikimansa, domin duk abin da Allah ya akwai hikima a ciki. Cikin hikimansa da iliminsa sai Allah ce to abu kaza haram ne, ban yadda da shi ba kuma ban yadda ku bayina ku aikata ba. To irin waɗannan iyakokan su ne ake kiransu hududullahi, iyakokan Allah, wanda za ka ji nasu yana cewa tilka hududullahi fala taqrabuha. Waɗannan su ne iyakokan Allah, kada ku kusance su, ko kuma fala ta'taduha, kada ku ƙetare su. In Allah ya riga iyakance abu ya ce to a tsaya daidai nan, to wajibi a tsaya. Ƙetare iyakan Allah ko kuma kusantan iyakokan da Allah subhanahu wata'ala iyakance haɗari ne ƙwarai da gaske ga rayuwar ɗan adam, haɗari ne babba, fitina ce, halaka ce babba ga rayuwar ɗan adam. Domin Allah subhanahu wata'ala ya ce ina cewa mai ya'sillahu rasulahu ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين duk wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzansa ya ketar iyakokin Allah subhanahu wataala yudkhilhu naran Allah zai shigar da shi wata irin muta watan ma ba ai bayanin ta ba wata irin muta ce wace iri ce kana iya cewa duk wani sharri ya tattaru a gare ta tunda ba iyakan ce wutan ba akwai nau'o'in azabu iri iri wani lokaci azaban zafi wani lokaci azaban sanyi wani lokaci azaba cikin kukumi wani lokaci azaba da yunwa wani lokaci azaba da abinci amma na kaya wani lokaci azaban kishi wani lokaci azaba na ruwa amma ruwan gembo ko ruwan cuta ire-iren waɗannan abubuwa to kaga wannan yana alamta maka cewa ketar iyakokin Allah subhanahu wataala hadari ne kwarai da gaske kuma cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk abin da na umurce ku ku zo da shi gurgudan hali amma abin da nahane ku faufau ku nisance shi ne kwata-kwata kar ma ku kusance shi ballantana ku aikata shi to wannan ita ce ka'ida ita ce kuma shari'ar Allah subhanahu wataala duk da kasancewa ana samun daidaikun mutane suna yawan kokawa idan sun ji ana bayanin haram ba kuma sayabawa in sun ji ana bayanin halal wato idan suka dauko dansu abubuwa a rayuwa sai ka ce abu kaza haramun ne saboda ayan alqur'ani mai girma ta ce kar ayi abu kaza haramun ne saboda hadisi ya hana sai zuciyar mutum ta kunci sai ya samu damuwa har akwai wanda zaka ga yana tuhuma dan mene ku kenan komi dai haram komi baya halasta kun takaita mana addini addini na da yalwa addini na da sauki addini ya soron sai wadannan sarka fahimtan addini ai mai sauki ne basu gane ma'anan saukin addinin ba ai addinin musulunci mai sauki ne su a fahimtan su saukin shine kawai duk abin da ka so kai kai da abin da ka so ka bari ka bari da abin da ka so ka ci ka ci da abin da ka so ka taba ka taba da abin da ka so ka sa ka sa ka furta duk abin da kaga dama to sauki ne su suna dauka wannan shine saukin addini ba su fahimci wannan ba shine saukin addinin ba amma wannan haram ne ai wallahi ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai haka wadansu zaka ga sun aqidantu da irin wannan aqidar duk da kasance wannan aqidar tana da alaka da wato makirce-makircen makiya addini da suke kokari su cire kishin addini da alfarman addini hurumin addini a cikin zukatan ɗaiɗaiku zaka ga wanda ke mu'amala da turawa musamman zaka yana daukan kukunfaya tsananin addini addinin nan yana da sauki addinin nan Allah mai gafara ne mai jin kai so kuna tsananta abubuwa babu dalili shine zaka ko a social media kaji waɗansu suna yawan fitowa suna irin waɗannan zantuttukan kawai ana wahalar da kowa addini ana takura ko ana kaza har waɗansu suna farin ciki da irin halin da shugabannin ƙasar Saudiya yanzu suke tafiya a kai wanda yake mun san akwai kangarewa da yawa a cikin shugabannin Saudiya yanzu Allah ka shiryatar da su suna nisantan koyarwan addini da yawa suna yawan fito na fito da dokokin addini to kuma wannan mun san da suka samu irin wannan ai kowa ya sani daga turawa ne da suke mu'amala da su sai suka fahimci addinin musulunci a baibai suka fahimce shi a hagungunci duk da kasancewan ta wani gefe kana iya cewa ba wai fahimtan shi suka yi haka ba nufin bata shi ne ba wai addini ne basu gane shi ba basu gane maslahan da ke cikin dokokin shi da shari'ansa ba sun san shi farin sani kamar yadda suka san ƴaƴansu haka nan suka san annabin suka san shari'a to amma kuma suna son su bata shari'an su bata annabin su karanta addinin su sanya waɗanda suke cikin addinin su yi ridda sabar addinin su zama munafiqai wadda law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa suna fatan ku kafirta kamar yadda ku suka kafirta sai ku zama daya sai ku zama daya wata aya ce wa dulau takfurun su kafirai suna ta fatan kuma ku kafirta ne shi yasa za su yi ta zuwa muku da abubuwa daban-daban waɗansu abubuwa a rufe da sunan addini waɗansu abubuwan a buɗe da sunan shedanci ba abin da ba za su zo da shi ba wani abin za su zo da shi ne a ido haka sai ka ga kaman addini amma kafirci ke ƙarƙashinsa kuma sun sani ba su sani ba ne to waɗansu masu cuta a cikin zukatansu sai suna farin ciki da irin halin da waɗannan ɗaiɗaikun shugabannin na Saudiya suka samu kansu har za su rika kafa muku hujja da shi cewa kuna tsananta addini ga yinin su ma kasan Saudiya sun gane wannan tsananin addinin ba mafita bane ga yinin sun zo suna neman su bi sahun ɗaiɗaikun ƙasashe na duniya su ma a tafi tare da su to wannan alama ce na cuta a cikin zuciya wanda kuma duk aka jarace shi da irin wannan cutan to ya fada cikin cutan munafinci idan ka ji ana cewa cutan munafinci to wannan shine munafinci wanda ke ganin shari'ar Allah ta yi tsanani shari'ar Allah ta kuntata shari'ar Allah babu maslaha a ciki na rayuwa babu ci gaba a ciki ba za a samu ci gaba ba sai an koma an kwaikwayi turawa kafirai wanda ake ganin a duniyan cika mun sun ci gaba amma a cikin musulunci babu wannan ci gaba to duk wanda ke da wannan muguwar tunanin wato ya fada cikin tada da ɗabi'a irin ta munafinci to ana iya samu irin waɗannan ɗaiɗaikun mutanen dangane da abin da ya shafi shari'o'in Allah da dokokin Allah subhanahu wata'ala kuma su abin da ba su gane ba shine kowa dai ya yadda mahaliccin nan shine Allah sai dai wanda hankalinsu yayi ƙasa da hankalin dabbobi in kana tsammanin dabba tana da hankali to wanda hankalin shi bai kai na dabba ba to shine kawai zai rudu ya rude ya rikice ya kasa gane cewa Allah shine mahalicci Allah nan shine mahalicci kuma yana da haƙƙin da zai shar'anta abin da ya ga dama ya hukunta abin da ya ga dama kuma babu wanda ya isa ya kalubalanci Allah subhanahu wa ta'ala domin duk cikanmu kayansa ne kuma kowa zai yadda cewa mu kayan Allah ne domin kana ciwo lokacin da baka so ba lokacin da masoyinka ba sa so kana mutuwa lokacin da masoyinka suke son ka kai ma ba ka son mutuwa amma wani ƙarfi daga bayan fage yana zuwa ya kashe ka wani ƙarfi yana zuwa ya sanya maka rashin lafiya wani ƙarfi yana iya zuwa ya sanya maka talauci wani ƙarfi yana iya zuwa ya sanya maka damuwa da tashin hankali akan wani abu kuma ba shine zaɓin ka ba to wannan ƙarfin shine ƙarfin Allah subhanahu wataala da haka ko mutum ya yadda ko bai yadda ba to dole kuma ya risana ma Allah walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi tawwan wa karahan ko ki ko so dole ka risana ma Allah mummune za su risana ma Allah tawwan a matsayin zabin kansu kafire za su risana ma Allah karahan komin tsiyansu dai dole su ji yunwa dole su shiga rana ta kone su rana ta Allah dole sanyi na Allah ya kada su dole su bukaci shiga bayi a irin tsarin da Allah ya gudanar da gangan jikin dan adam ya gudana da ire-iren waɗannan abubuwa ba wanda isa ya ce shi zai fita daga cikin tsarin da Allah subhanahu wataala ya tsara saboda tsarin halittu ai wannan kowa san ba tsarin ƙasar America ko Ingila bane yadda bayi ke gudana tun kafin America tun kafin Ingila wani tsari ne guda daya wanda shi din Allah subhanahu wataala shine ya tsara to kuma kowa a wannan tsarin yake tafiya mutum a halicce shi da kafafuwan shi guda biyu a tsaye da waɗansu guda biyu a can makale a sama ita kuma dabba sai ba a yi mata wannan tsarin ba guda hudun gabaki ɗayan su suna ƙasa da haka ko ka ki ko ka so dai dole ka tafi akan wannan tsarin duk yadda ka so ka ga danka a koma bayan wannan tsarin dole ka tafi a wannan tsarin so kaga wannan yana alamta maka cewa halittun nan dai gabaki ɗaya ne Allah ne kuma kudiran sarrafa halittun nan yana hannun Allah ne subhanahu wataala kuma Allah yana cike da ilimi yana cike da hikima shi yasa duk abin da Allah ya zartar hikima ce da adalci wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim to dan haka dole kowa ya tsaya ya natsu ya sallama ma Allah ya yadda cewa Allah shike da haƙƙin halastawa da haramtawa kuma walillahi alhamd duk abin da Allah ya haramta to akwai aibi wanda hankalin dan adam ma zai iya fahimta kafin shari'a kafin a cewa ka kalle shi a shar'anci domin ka'idan da Allah subhanahu wataala ya bamu a babin halastawa da haramtawa wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith duk abin da yake mai dadi mai amfani ga gangan jiki wanda zai haifar da samun daraja a wurin Allah to Allah ya halasta shi al-khaba'ith abin da yake mai cutarwa zai cutar da jiki zai cutar da hankali zai cutar da abokan zamantakewa kuma zai fusata Allah Allah ya haramta shine al-khaba'ith dan haka ba wai kawai Allah ya ce ko bar abu kaza babu wani dalili bane duk abin da Allah ya haramta to akwai hikima a ciki akwai hikima a ciki kana kallon wannan abin sai kaga a wannan abin zai cutar da gangan jiki wannan abin zai cutar da kwakwalwa wannan abin zai cutar da makwabta wannan abin zai cutar da mala'iku wannan abin zai cutar da Allah subhanahu wataala to sai Allah ya haramta shi dauki misali kamar da zamu gani a ciki abin da mala ya kawo dauki shirka shirka yana cutar da Allah yana cutar da Allah me yasa shirka zai cutar da Allah Allah ne yake cewa ni na halice ka ba wanda ya halice ka sai ni ni na baka ababen more rayuwa da numfashin da kake shaka da idan da kake gani da harshe da kake furuci da hannu da kake miƙawa da ƙafa da kake miƙawa da ciki da kake zuba masa da dukiya da ƴaƴa da mata duk cikin falalan Allah ne Allah ne ya baka to amma kuma sai ka dauki bukatuwanka sai ka mai da shi zuwa ga wani Allah ai babu zalincin da ya wuce wannan nikan ba da misali walillahi al-masalul a'la idan namiji ya tsare ma matarsa komai gurgurdan hali ya bata ci sai abin da ta ga dama ya bata sha sai abin da ta ga dama ya bata sutura sai wanda ta ga daman daurawa ya bata wurin zama wadatacce yalwatacce mai kyau ya kuma kwarenye mata dukkan damuwan da ke tare da ita duk abin da ta koka ta ce kaza za a yi mata sai kuma wannan mijin sai ya ga wannan matan ta je ta kneel down ta rusana a gaban wani tana roƙon ya bata wani abu kankanin abin da bai takara ya karya ba ya kake jin wannan kishi zai kama wannan mijin ya san ya rufe mata komai ila ma a cikin account din ta ya zuba mata kuɗi da yawa a ɗakin ta ya zuba mata kayan alatu amma sai ya ga ta je ta kneel down ta kaskanta ko tana billahi Allah ya albarka tana billahi za ta karbi rabin mudu na shinkafa a daidai lokacin da yake ya san ya aje mata shinkafa buhu uku ya aje mata kaza ya aje mata kaza in ta bude freezer ta ga naman kaza nan ga naman sa nan ga naman kaza nan komi gashi ya ji ga mota ya tattalan mata ga kaza ga kaza ga kaza komi jikinta ya nuna cewa wannan tana cikin dadi da ni'ima amma sai ya ganta a layi ita ce na 170 tana layi za ta karbi mudu ɗaya na shinkafa ai daga lokacin nan kun san irin wani daga lokacin zai sake ta wani ma rufe ta da duka zai yi tukuna sannan daga ƙarshe mata wannan mummunan hukuncin to walillahi al-masalul a'la duk wannan abin da wancan mijin yema wancan matan bai fa halice ta ba bai bata numfashi ba, bai bata ido ba, bai bata lafiya ba, duk waɗannan suna hannun Allah ne. To sai ko mutun ya dauki haƙin Allah nan sai kuma ya kai mu wannan Allah ya rasa na masa. Kaga babu zaluncin da ya wuce wannan. Da haka ashe in Allah ya haramta shirka babu mamaki. In Allah ya haramta shirka babu mamaki. To akwai kuma waɗansu ƙofofin zaka suna cutar da bil adama. Dauki misali sai a ce maka duk wanda ya ci albasa ko tafannuwa kar ya zo masallaci. Me yasa? Saboda mala'iku ma suna cutuwa da abin da dan adam ke cutuwa. Yanzu kana cin tafannuwa ko albasa ya kama jikinka ka zo masallaci kana bude baki ka ce Allahu Akbar wani in ya fara yunkurin amai kila wani ma ba zai iya ci gaba da sallan ba ka cutar da shi to mala'iku ma haka suke cutuwa to ashe babu mamaki Allah ya haramta cin tafannuwa ko albasa a shigo cikin jama'a shi ku al'amarin sata da Allah ya haramta ai ba sai an gaya maka ba kowa ya san yanzu a ce ka je ka cire kuɗi ka je ka siyo waya 200,000 200,000 400,000 har wayan miliyan akwai to ka je ka siyo wannan wane ne zuciyarsa za ta yi masa dadi a zuwa dauke masa da ka ga irin cutar wanda ke ciki al'amarin mutunci kuwa wane ne zai so wani ya zai tutiya cewa ai jiya ne zanar da mamanka waye zai so haka waye zuciyarsa zai mata zai mishi dadi ko uban shi yazo yana fadin yadda suka kwashe da uwan shi sai ya ji ba dadi a ce dai auratayya kenan sai uba yazo ya ce ah to ai kai mamanka ma ga yadda kaza ga yadda kaza ga yadda kaza yake to ballantana a shashanci babu wanda zai masa dadi sai dai wanda hankalin shi ya kasa da hankalin dabbobi irin yadda tura suke rayuwa su da yake inhum illa kal an'ami bal hum adal kaman dabbobi ne sun ma fi dabbobi bacewa inji Allah to kaga su ne kawai zaka ga kila mai yuwa har uwa ta raka tutiya tana nuna mu wani da ta ce ga ubanka can kuma ba dan halal ba su a kasashen tura akwai shegu da yawa fa akwai shegu da yawa kawai su abinda suka dauka kawai in dai kaman yadda ka san idan akuyen gidanka ta fito dubban sirrin da ya ganta a hanya in tai mishi zai bi ta kuma ba wanda zai ce dan me ne ko akwai wanda zai ce dan me ne a ce an kai bunsuru kotu me ne laifin shi ne ya bo ta kaddu'a kaga ba laifi ai halas ne to haka suka dauka su ma bi ma'ana dai irin yadda dabbobi suke rayuwa su ma abin da suka daukan makan su kenan amma nagartaccen hankali bai yadda da wannan ba abin da yasa nace nagartaccen hankali ko a cikin kafiran nagartaccen hankali bai yadda da wannan ba me zai nuna maka haka sai a ce maka ga wani yana takara a kasan America amma ana zargin ya taba yin zina so daya da haka wannan din wai zai disqualify din shi zama bai cancance wannan takaran ba kaga nagartaccen hankali kenan an koma kan fitsara an koma kan fitsara asalin ginin da Allah halicci dan adam cewa zina aibi ne zina aibi ne mutum ya je ya kebe da matar da ba tasa ba har su gudanar da alaka na auratayya to wannan aibin da ke ciki ya taɓe hankalin dan adam wannan ya ci karo da nagartaccen hankali to amma kuma haka dai turawan suke rayuwa kuma sun san hakan suke rayuwa ko da ko suna irin wannan fasadin a boye to da haka idan muka fahimci wannan sai mu gane ashe duk abin da Allah ya haramta to ba a banza Allah ya haramta shi ba wani abin yana da alaka da haƙƙin Allah wani abin yana da alaka da haƙƙin iyayi wani abin yana da alaka da haƙƙin zuciyarka kai karan kanka da gangan jikinka ma bai yadda da wannan ba Allah bai yadda ka cutar da wannan ba wani abin yana da alaka da mutunci wani abin yana da alaka da jini wani abin yana da alaka da kaza da kaza da kaza da ka duk abin da Allah subhanahu wataala ya haramta to zaka samu wani abu ne wanda yake a hankalce ma yana iya gane haramcin shi ballantana kuma in aka kalle shi a mahanga irin ta shari'a To shi yasa shi wannan malami mai wannan littafi ya bakin kokari ya kawo waɗansu abubuwan da yake mutane sun sassauta ba su damu da su a matsayin haramun ba alhalin kuma yazo a cikin nasosan Qur'ani da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa haramun ne a duk da kasancewa akwai ka'ida daya ta haram da halal wanda ya kamata ambata ta cewa Allah kadai ke da ikon haramtawa Allah kadai ke da ikon haramtawa ko dai ta hanyar alqur'ani ko kuma ta hanyar manzansa amma haramci gabaki daya ko halastawa na Allah ne hakkin Allah ne yana iya zuwa a cikin alqur'ani yana iya zuwa ta harshen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa Allah ya kidaya waɗanda suke halasta abin da Allah bai halasta ba su haramta abin da Allah bai haramta ba a matsayin ababen shirka tare da Allah an fahimta tunda wannan haƙin Allah ne shi kadai da haka duk wanda ya dauki wannan mayafin ya yafa ma kansa to ya zama dagutu ya zama dagutu duk wanda ya dauki mayafi na halastawa ko haramtawa ya yafa ma kansa to a wannan lokacin ya zama dagutu duk wanda ya yadda da shi ya bi shi ya zama mushriki kun gane ka'idan halas da haram haƙin wane ne haƙin Allah ne to idan wani yazo ya ce ni ma zan halasta ni ma zan haramta a lokacin ya zama dagutu ya zama dagutu idan wani ya ce ah to ai ba laifi mu ma mun yadda da malam wani zai iya halastawa hamukallah zai iya halasta ko zai iya haramtawa to a wannan lokacin shi wanda ya yadda da wannan shi ma ya zama mushriki da haka duk sun zama tarkacen kafirai kenan alqur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar da wannan akwai aya cikin sura shura amlahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam yazambihi Allah Allah ya ce shin mutane suna da waɗansu ababen shirka ne shuraka Allah ya kira su suna da waɗansu mutane ne da suke tara su da Allah wurin matsayi da isa gurin shar'antawa da haramtawa shara'u lahum min ad-din ma lam yazambihi Allah saka shar'anta musu abin da Allah bai izini da shi ba dama ai shar'anta shine kamar yadda muka ce halal da haram shine tashri' abu kaza halal ne aje ayi ko dai babin wajibi ko babin mustahabi abu kaza haram ne a bari ko babin haram ko babin makaruhi shine tashri' to shine Allah yake tuhuma yace amlahum shuraka ko mutane suna da waɗansu mushrikai ne shara'u lahum min ad-din ma lam yazambihi Allah waɗanda suke shar'anta musu dokoki da hukunce-hukunce koma bayan Allah kaga yana alamta maka cewa duk wani wanda aka dauka yana shar'antawa yana halasta ko yana haramtawa to ya dauki abin nan rida ya dauki mayafin Allah ya yafa dan haka wannan lokaci ya zama dagutu ga wancan hadisi da mun karanta shi a cikin kitabu tauhid idan ba ku manta ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke bayanin cewa malaman yahudi da kirista hadisin adi bin hatim malaman yahudi da kirista ana bauta musu koma bayan Allah adi bin hatim yayi addinin kirista kafin daga baya musulunta sai ya ce manzon Allah ai ni ban san muna bauta ma malaman mu ba ni ban san muna bauta ma malaman mu ba sai annabi ya ce ba sa halasta muku haram ku halasta sa haramta muku halast ku halasta yace wannan ana yi sai manzon Allah ya ce to fatilka ibadatu wannan ita ce bautan da kuke musu malamai su haramta halas abu a cikin littafin Allah halas ne sai malaman su ce haram ne sai ku dauka haram ne ko kuma abu kaza haram ne a cikin littafin Allah sai malaman ko jagoron sai su ce halas ne sai kuma ku dauka halas ne to duk wanda aka yi mu wannan an bauta mishi koma bayan Allah kaga abin yana da hadari kwarai da gaske yana da hadari. Shi yasa haƙƙin halastawa da haƙƙin haramtawa haƙƙin Allah ne. Kuma wallahi alhamdu wal minna sai manzon Allah ya gaya mana innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halas ɗin nan ƙarara ne. Kana duba Qur'ani za ga abubuwan halas da yawa. Kuma haram ɗin nan shi ma ƙarara ne. Babu wani abin da yake mai ruɗu. Duk da ya ce wa bainahuma umurul mushtabahat, akwai ɗansu abubuwa masu rikici ko masu rikicewa. To amma gawa ga wanda bai sani ba, tunda ya ce ne la ya'lamuhunna kathirun minan nasi, mafi yawan mutane ba su san hukuncin shi ba. Mafi yawa, to ya nuna kenan akwai waɗansu da suka san hukuncin shi. To su waye mafi yawan nan? Dama ce walakinna aksaran nasi la ya'lamun, mafi yawan mutane ba su da ilimi. To ashe marasa ilimi ne ba su san hukuncin shi ba, ko kuma masu ilimi amma ashabul hawa. Yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfusu, ko da yana da ilimi amma kuma akwai sarrai a tare da shi, sai wannan sarran sai ya rufe mishi ido sai ya kasa gane hakika. Dan haka ko dai jahilci, saboda mutane ba su sani ba. Mafi yawan mutane jahilai ne, kamar da Qur'ani ya kawo. Mafi yawan mutane walakinna aktharuhum yajhalun, wata ayan ma kenan ta fito karara. Wancan ta ce aktharun nas la ya'lamun, mafi yawan mutane ba su da ilimi. Wata ayan sai ta fito karara ta ce aktharun nas yajhalu, aktharuhum yajhaluna, mafi yawan mutane ma jahilai ne. To kaga su ne ba su san hukuncin ba, amma za a samu ɗaiɗaiku na Allah subhanahu wata'ala bayan Allah su sun san hukuncin. Babu abin da zai faru a cikin shari'a face suna da ko dai nassi ƙarara na halal da haram, ko suna da ma'auni na shari'a wanda za su auna wannan abu su gane haramcin shi ko halastin shi. Na taɓa buga wani misali cewa akwai wani malami da zaga sun ce taba shanki banza barinki banza, haka su suka fahimce ta. Wai kamar taba shanta banza barinta banza, to sun kalle ta kawai a gurguje ne, sun kalle ta kawai dai haka ta baibai. Amma kana auna taba a ma'auni na addinin musulunci, hukuncinta zai fito maka. Kawai idan ka ɗauka mecece taba, meye aikin taba, shi kenan hukuncin taba zai fito maka. Taba wata aba ce wacce ake siyanta da dukiya, sannan a je a kunna wuta a ciki a ƙona ta ka shanye ta a cikinka. To zai cutar da gangan jiki ko ba zai cutar da gangan jiki ba? Zai cutar. In dai zai cutar, to wa yuharrimu alaihim alkhaba'is, duk abin da zai cutar da gangan jiki Allah ya haramta. Shikenan magana ta ƙare ai. Kowa ya gane wannan. Wa yuharrimu alaihim alkhaba'is, in dai zai cutar da gangan jiki to ya zama haram. Kuma alhamdulillah ba wai malaman addinin musulunci masu wa'azi ne suka ce zai cutar da gangan jiki ba. Masu yin taban su ne suke rubuta a jikin taban cewa taban nan tana da haɗari, za ta cutar da gangan jiki. Shikenan magana ta ƙare. To sannan wancan kuɗin da kake salwantarwa kana siyo wuta da shi, amfani ka samu ko cutarwa? Ka samu cutarwa. To shi kuma ya zama nau'in almabazzaranci kenan. Innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin. Da haka hukuncin taba ta fito. Hukuncin taba ya bayyana ƙarara. To da ka ga babu wani sauran rudani kenan. Da haka duk wani malami ko masani yana da ko dai nassi ƙarara na halal da haram, ko kuma ma'auni nagartacce da yake auna halal da haram, babu yadda za a yi wani abu ya zo a ce wai addinin musulunci ba shi da wani ma'auni, ba nassi a kan shi na Qur'ani ko sunna, babu wani ma'auni da za a auna shi wai a gane hukuncin shi. Komi da ka gani a duniya akwai shi, akwai kuma ma'aunin da ake auna shi, a nan za a gane halas ne ko ba halas bane, haram ne ko ba haram bane. To shi yasa halas ɗin nan a bayyane yake, haram ɗin nan shi ma a bayyane yake, domin Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya yi bayanin shi a cikin littafinsa. To malam ya kawo abubuwa da yawa a cikin wannan littafi nasa. Abu na farko da ya fara kawowa shi ne shirka da Allah. shine abu na farko da ya fara kawowa wanda yake haram ne kuma mutane da yawa sun yi sakaci akai akwai mutane da yawa ba sa shirka amma matsalin ita ce ba sa kuma musu in sun ga an yi shirka wani lokaci kuma ba su ma dauki ma in sun ga ana shirkan wani abu ba har sai ga wani lokaci ma shirka da Allah tana burge wasu sai kaga wani mutum an san abin da yake shirka ne da rigan sarauta ko da rigan neman kuɗi ko da rigan siyasa amma sai kaga mutunta shi ake yi kimanta shi ake girmama shi ake yi kuma an san yana bin bokaye da ƴan bori da masu sihiri kuma kowa san wannan bai boye ba amma sai ga in an zo a mutunta shi a girmama shi har yazo sai an miƙe mishi tsaye bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in gaya muku mafi girman kaba'ir a duniya guda uku abu na farko shine manzon Allah ya ce al-ishraku billahi shine mafi girman zunubin da aka saba ma Allah da shi kuma shine zunubin da in an mutu ana yi Allah baya gafartawa amma duk abin da yake koma bayan shi Allah yana gafartawa duk abin da yake koma bayan shirka ko an mutu ana yi yana karkashin mashi'ar Allah in Allah ya ga dama yana iya cewa ina mai shan taba na yafe maka ina wanda ya taba sata amma ya tuba na yafe maka wani lokaci ma bai tuban ba Allah ce na yafe maka amma yadda matsalar take shine baka sani ba kai laifinka yana cikin wanda Allah zai ga dama ya ce na yafan ku ba ko ba shi ciki kar sai ka je kana tsammanin za a yafe Allah ya kyauta sai Allah ya ce ai ban yafe wannan ba sai ne maka azaba ni shekara miliyan 30 akai to yanzu kenan dan yunwa na shekara 1 da rubi duk ya gigita mu shi ma yunwan ba ko ne yunwa cancan wai a ce ka kwana bakwai baka ci abinci ba ai ni dai zaka samu abinci kila sau daya ka ci ko da ba dadi duk mun giri dai mun gigice to me kake tsammani a ce za a yi min mutum ukuba ba mutuwa ga kuma yunwa ni shekara 1 ba abinci ne kuma ba zai mutu ba kuma duk wahalan da ke samun wanda bai ci abinci ba zai same shi ka san tashin hankali ya kare ana to ballantana kuma ga wutan jahannama to duk wanda ya mutu yana shirka da Allah dan wuta ne in ya fita in ya shiga wuta ba zai taba fita ba ko da ko yana riya cewa shi musulmi ne da shi da Abu Jahal da Fir'auna da sauran jigajigan kafirin duniya hukuncin su da makoman su da ranar tashin alkiyama amin malam Allah ya tsare mu daga wannan fitina to ita ce aba ta farko da malamin kidaya ta a cikin manyan zunubai abu na biyu sai ya kawo bautan kabarbara irin wanda suke watsi da Allah sai watsi da neman biyan bukata a wurin Allah sai a koma kabarburan waɗansu mutane da aka aje su a matsayin waliyai ko salihan bayi sai kuma a koma ana neman kwaranyewan matsaloli da biyan bukatuwa na yau da kullum alhalin wannan haƙin Allah ne shi kadai amma yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah la ilaha illa Allah babu abin bauta tare da Allah wane ne ke sauraron wanda ya shiga cikin kunci al-muttar kenan yana cikin kunci wane ne ke sauraren shi ya biya masa bukata idan yake kwaranye bakin ciki da damuwa da tashin hankalin wanda ya shiga cikin tashin hankali wanda ya sanya kuma maya a ban kasa duk wane ne yayi wannan Allah subhanahu wataala to a ilahun ma Allah akwai wani abin bauta ne akwai wanda zai yin waɗannan abubuwa ne tare da Allah amsa shine babu a shine malam anan yace sai kaga wani mutum ya dauki sunan wani wali ya mai da shi kamar shi ne lazimin sa yana ganin kawai in ya kira sunan wannan waliyin shi kenan bukatuwan shi za su biya matsalolin shi ne da kullun za su gushi yace zaga in zai zauna zai kira sunan wannan shehin in zai tashi in ya tuntubi in ya fada cikin damuwa ko wata musiba sai ka ji ya Muhammad ya Ali ya Hussein ya Badawi ya Jilani ya Tijani ya wane ya ya in yasi mu kuma za mu kara tunda mun kuma matsalan da muke ciki kenan ga yana so yace waɗansu haka suka dauki rayuwansu yace to wannan shirka ce babba har ya kawo fadin Allah man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wani mutum ne yafi bacewa wani mutum ne yafi halaka da tabewa sama da mutumin da ke kiran malla ya tajibu lahu ila yawmil qiyamati, yana kiran wani, amma wanda ake kira din koma bayan Allah ba zai taba jin abin da yake kiran shi akai ba, in kuma ya ji ba ma zai iya biyan bukatan ba daga nan har tashin alqiyama. La yasma'u du'aakum wa in sami'u la menene walau sami'u mastajabu lakum, in ma sun ji din to ba za su iya amsawa ba. To babu mutumin da yafi wannan bata. In kana son ka gane batan wannan shine ka kalli mutumin da ka ganshi ya je ya duka a gaban dutse, yana dutse na dogara gare ka, dutse ka bani ci ka bani sha ka bani haihuwa ka bani sutura, kai yanzu in ka kalli wannan kwashewa da dariya zaka yi, kwashewa da dariya zaka yi, zaka ce ga mahaukaci can. To hukuncin su daya da wanda zai dauki kowane ne ko menene koma bayan Allah ya koma ya rusuna masa yana neman biyan bukatun abin da yake Allah madaukan sarki bai danka shi a hannun kowa ba sai Allah din. Malam ya kawo alwashi ga wanin Allah, mun karanta wannan a cikin kitabut tauhid, cewa alwashi ga wanin Allah shirka ne, ba kanci ya wani na idan ka biya mun bukata na ni kuma ne alƙawarin zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza, duka dai wannan haƙin Allah ne. Ko yanka ga wanin Allah shi ma mun kawo shi cewa kofofi ne guda hudu, akwai abin da zaka yanka da sunan wanin Allah kuma an nufaci wanin Allah, dama wani aljani ya ce aje a yanka kuma an tashi yankan sunan aljanin za a kira, wannan shirka ne karara mai daraja ta farko ko in ce mai sharri na matsayi na farko. Akwai lokacin da zai kasance a nufaci wanin Allah amma kuma sabo ya sa sai aka ambaci sunan Allah, ita ma wannan shirka ce. Asali aljani ya ce aje a yankan don biyan bukata, to lokacin da ka dora mu wani kanin ka je ka yanka mun abu kaza, asali aljani ya ce kai ka je ka yanka, da haka shirkan ta faru. Amma shi kuma kanin ka bai sani ba, shi kanin ka yana zuwa islamiya sai ya ce bismillahi wallahu akbar sai ya yanka abin yanka, wannan abin yankan tana nan shirka ce ga Allah. Shi wanda ya sa a yankan shi ne shirkan, ba shi wanda ya je yankan ba, dan kila shi bai sani ba. Shi ma in ya san dalilin cewa aljani ko aljana ta bada lasisin aje a yanka sai ya je yankan koda da sunan Allah ya yankan, to shirkan kenan ai. Ya gwama Allah da wata shaidaniya ko wani shaidani, shi ma nau'in shirka ne. Ko kuma na ukun shi ne wanda zai nufaci Allah amma kuskure ko jahilci ya sa ya ambaci wani Allah, shi kuma wannan kuskure ne. Asali shi ya zai yankan shi don Allah ne, amma kila bai dade da fitowa daga kiristanci ba, bai dade da fitowa daga maguzanci ba, bai dade da fitowa daga yahudanci ba, sai ya dauko abin da suke ambato in za su yanka a wancan addinin da ya taso, kawai sai ya ambata sai ya yanka wannan abin yanka, amma zuciyar shi gaba ki dai Allah take nufi. Shi wannan yayi kuskure, shi wannan za a ci gaba da ilmantar da shi ne. Amma in akan ilimi yayi ya ambaci wannan Allah, to wannan sunan dabban haramun ne ba za a ci ta ba. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq, haka Qur'ani ya tabbata. To sai na hudun shine wanda ya nufaci Allah kuma ya yanka da sunan Allah, wannan shine daraja a cikin abin yanka mai daraja ta farko. To baya ga wannan mala ya kawo nau'in shirkan nan, ya ta kawo su bokanci su sihiri su ire-iren waɗannan abubuwan, da kuma kudurta cewa taurari suna da tasiri wurin juya rayuwar al'umma. Shi ma mun yi wannan karatun idan ba ku manta ba a cikin littafin Fadl ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Mala ya kawo wani misali daga cikin nau'in misalan shirka wanda ya kudurta samun wani amfani a cikin abin da Allah bai sanya shi sababi na samun amfani ba. Shi ma mun karanta shi a cikin kitabu tawhid idan ba mu manta ba, babin da muke magana akan tabarruki, cewa duk wanda ya dauki wani abu sababi alhalin addini Allah bai yadda wannan abin ya zama sababi ba. To idan a cikin tauhidi ne, a cikin aqida ne, yayi shirka da Allah, shirka karama. Idan kuma a cikin mu'amala ne, yayi haram. A cikin mu'amala yayi haram, a cikin tauhidi ko a cikin aqida yayi shirka karama. Ina misali idan idan mutum sha'awa ta kama shi sai ya je ya samu wata sai ya zina da ita ai bukatun shi ta biya kila wannan sha'awan ta gushi amma shari'a ta yadda wannan ya zama hanyar gusar da wannan sha'awa to yayi haram ya dauki wani abu sababi alhalin shari'a bata yadda ya zama sababi ba wanda ke cikin damuwa da kunci sai ya je ya samu wiwi ya sha ko ya sha giya sai ya manta da kuncin shi da damuwarsa kunci da damuwa ai ta tafi to amma shari'a ta yadda wannan hanyar ta zama hanyar gusar da bakin ciki da damuwa to yayi haram ila an gane da haka duk wani abin da ka sani shari'a bata yadda da shi ya zama sababi ba sai ka mai da shi sababi in ababin mu'amala ne to haramci ya shigo in ababin aqida ne shirka ta shigo to daga nan mala ya kawo aqira canfi shi ma mun tattauna shi akan a cikin kitabut tauhid tasirin tadda faruwan al'amura ta sanadiyan wani abu da ake ji ko wani abu da ake gani wanda ya dauka cewa wani abu na faruwa ta sanadiyan wani kuka ko wani sauti da aka ji ko wani abu na faruwa ta sanadiyan wani abu da aka gani to wannan canfi kenan ka cire baton abin nan tsagina gini ka cire baton kyama ba irin wannan babin ba mutum ya dauka cewa talauci na iya zuwa ta sanadiyan kawai ka ji kukan wani tsuntsu ko arziki na iya zuwa ta sanadiyan kawai ka ga wani fari a ƙarya ne wannan canfi nau'i ne daga cikin nau'o'in shirka ba ana batun ko ka ga wani abu haka sai ta da maka da hankali tsagina gini sai ya sa kai ta amai wannan ɗabi'a ce ta zuciya ɗabi'a ce ta zuciya kuma kyaman wani abu ne kamar misali a ce mutum ya ga kashi ba wanda ke son ya ga kashi sai ta jin wani abu na damun shi a cikin zuciyarsa wannan zahiri ne hakika ce amma talauci da arziki da rayuwa da mutuwa a ce ai an ji kukan mujiya da aka gidan nan sai an yi mutuwa ƙarya ne ba alaƙan mutuwa da kukan mujiya kila an gane to sannan mala ya kawo rantsuwa da wani Allah shi ma yana daga cikin nau'o'in kurakurai da mutane suke yi a wanda yake shi ma mun karanta shi a cikin kitabut tauhid in ba kuma ta ba rantsuwa da wani Allah duk wanda ya rantsuwa da wani Allah manzon Allah ya ce la ilaha illallah mutane suna rantsuwa da Ka'aba shirka ce karama wadan suna rantsuwa da annabi wadan suna rantsuwa da wani abu a zamanance sai a ce da girman kujeranka nau'in rantsuwa ne nau'in shirka ne wannan jama'a da girman kujeranka me ma'anar da girman kujeranka nau'in rantsuwa ne dama rantsuwa in ba ku manta ba kamar da muka karanta ai dama rantsuwa girmamawa ne ga wanda aka yi rantsuwan da shi da kuma ƙarfafa zance domin mai sauraron ka ya aminta ko ba shine rantsuwa ba ai shine rantsuwa da aka yayin da ka zo nemaka wani abu sai na ce wallahi ko na ce na rantse da Allah ai ina ƙarfafa magana ta ce kuma ina nuna girmamawa na ga wanda ne rantsuwan da shi ai shine amfanin rantsuwa dama to yayin da mutum ya ce maka da girman kujeranka me yake son ya nuna maka nan girmamawa gare ka da kuma ƙarfafa cewa fa ni ina nan tare da kai nafsuhu shine abin da rantsuwa take haifarwa ila an gane yawa shine abin da rantsuwa take haifarwa da haka wannan nau'in shirka ce karama mutane ba su fahimta ba to sannan malam ya kawo zama tare da munafukai da fasikai da kuma ɗebakewa da su duk wani mabannaci a duniya duk wani mabannaci ko wanda ke yin bannan shi shi kadai ko waɗanda suke taruwa su biyu ko su goma ko su ɗari ko su dubu ka zauna da su ko ka kalle su kallo na aminta to hukuncin kuɗe da su da haka da masu muzahara da masu taron maukibi duk banna ne wanda ya fito ya tsaya yana kallon su to hukuncinsu ɗaya da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala hukuncinsu ɗaya me yasa saboda wa idza ra'aita alladhina yakhudun fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma al-qaumi zalimin. Allah ce idan kaga wadanda suke kutsawa cikin ayoyin Allah da dokokin Allah fa'rid anhum ka kauda kai daga gare su hatta yakhudu fi hadithin ghairihi har sai sun kyale wancan bannin da suke sun dawo magana mai kyau. Wa imma yunsiyannaka ash-shaytan idan shaytan ya mantar da kai fala taq'ud ba'da dhikra ma al-qaumi zalimin to kana tunawa kar ka ƙara zama da azzalimai waɗanda suke keta alfarman addini suna kutsawa cikin ayoyin Allah. A wata aya Allah ya ce innakum idhan mithluhum in kuka yi wannan kuka zauna tare da su bayan kun gane mabannata ne to da ku da su din duk hukuncin kuɗi ne. Ta haka idan ka ga mabannata suna bannan su ba ruwanka da su. Wa idza marru bil lagwi marru kiraman in ka zo gurin lahau da sharholiya da holewa da fitsara da lalata ana rawa ana kiɗa da maza da mata an ca kuɗeɗeniya akwai ƴan iskan manzon Allah akwai karuwan manzon Allah akwai kaza akwai kaza in ka zo wuri irin wannan bannan to marru kiraman ka wuce cikin dattako da mutunci ka wuce cikin izzanka ka kauda kai daga gare su ko kallon su ma kar kai inda yadda za a yi ma kar kai da hanya ta biyo da kai ta wurin ka bi in babu makawa to in ka zo fuskanka na nuni akan inkari ballantana aikinka. Amma kaga mutum sun fito suna fitsara yarinya da wani kato suna ta kiɗa suna rawa sai ka gan soyayyen ƴan anguwanku ne ko dan uwanka ne wane ka daga mishi hannu innakum idhan mithluhum kun zama daya ballantana a basu ruwa fuska ma kenan kawai ka kalli fuskan mutum ya ga fuska ya ga sauki daga gare ka kun zama ɗaya to ballantana ka bashi ruwa ballantana ka bada gudunmuwa ballantana wannan mai kama da haka. To ina ganin nan ya kamata mu dakata abu na gaba da mali ya kawo sai ya shiga babin sallah kuma yayi magana akan aqida sai ya shiga cikin babin sallah. To muna fatan abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya. Allah ka kyautata ƙarshenmu Allah ka kama hannayenmu da zukatanmu zuwa ga daidai Allah ka tsare mu daga miyagun aqidu da miyagun ɗabi'u da miyagun al'amura na yau da kullum. Allah ka yalwata mana Allah ka haskaka mana Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka raba mu da yunwa da talauci da kakanika yi ka rayar da mu akan sunna ka karbi rayuwarmu akan sunna ka tada mu a tutan annabi sallallahu alaihi wa sallam ranar tashin alkiyama. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.